Yau
da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararu assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM a can kuma sai ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa
Hafid Bello dan mai
Sai kuma ni Usman Ahmed Kabara.
Masu sauraro yau Laraba 28 ga watan Fabrairun shekarar 2018. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu tabo maganar sace-sacen yara da kuma fatalcin su da ma waɗanda ake sayarwa mutane.
Wanda a kwanakin baya a jihar Kaduna sai da aka samu wani da ake zargi da sayan wasu yara mata guda 2 da namiji ɗaya akan kuɗi na miliyan 1.1.
Mun binciko dan mu ji ina shari'ar wannan mutum ta tsaya ne dan mun ji raɗaɗin cewa an mayarwa da mutumin ɗan asalin ƙasar Ghana da yaran wato dan asalin ƙasar Ghana yaran zuwa hannunsa.
Eh wannan ce ta sa muka tuntubi wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim domin ta jiyo mana bakin zaran ko kuma kan wannan batu me ya faru ne.
Wannan ya sai yaran na kuma ya riga ya faɗa ya sai yaran na rubuta ya riga ya rubuta. Sai ya kasance da aka je babbar court wato high court kenan ita mai shari'a Hannatu Balogu abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce a dauki wa'annan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai wa'annan yaran. Ta dawo ma da gwamnatin jihar Kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cikin yara muka kwato su. Sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da sai ba laifi bane a jihar Kaduna.
Mun lalubobinta ta waya don mu ji ko ta garzaya kotun don jiyo ta bakin alƙalin da ta zartar da hukuncin?
Eh to na yi bakin kokari na zuwa court of high court na nan Kaduna high court 7 domin in ji ta bakin ita wanda ta yanke wannan hukunci wato Justice Hannatu Balogu inda na fito da cewa Allah ka gaya mata muna son mu ji ta bakin ta ne.
Sai Binta za ta dan dakata sai an jima kadan za mu sake wayar ki domin mu je inda kuka kare da ita wannan alƙali ta kotu.
Ai iya kuwa akan al'amarin batun mu na jiya akan yadda za mu samar da tsaro a makarantun mu yayi magana sai kuma lauyan da za mu tattauna da shi dan jin tanadin doka bisa mutanen da ke saci yara ko sayar da su.
Sannan akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter kamar da aka saba.
Za mu fara ne da jin ta bakin dan iya game da batun mu na samar da tsaro ga makarantun yara musamman na kwana don su yi karatu cikin kwanciyar hankali.
A wata majalisa yau na iske dan iya tsaye a bakin kofa nace dan uwa ai ya kamata ka zauna duk ko da yake na san kana da lafiyar kafa amma dai ya kamata ka zauna don yau nazo ne mu tattauna wata bakar jarfa wadda ta afka wa dalibai mata na makarantar dafcin jihar Yoban da ya kamata a ce mun taru don mu karfafa amma aka wayi gari an sace sama da 100 cikin waɗannan ƴan matan da aka ce babu labari fa har yanzu kuma ko na wai an wafa kuma a daidai wannan lokaci da wasu ƴan ƙasa ke murnar ganin wai rikicin arewa maso gabashin wannan ƙasa ya lafa saboda yadda aka ce jami'an tsaro a yankin arewa maso gabashin ƙasar suna yin aikin su da kyakkyawar manufa sai gashi kwatsam an sake sace dalibai mata an raba su da baba da baffa ƴan uwa da abokan arziki kuma kotu ko ina na ta faman kwafa saboda an wayi gari har gwamnati da kanta ta ce ita madafa ta yi iyaka na ta kokari amma har yanzu babu wata madafa dan yace gaskiya maganar sa ce ƴan mata a makarantun arewa maso gabashin Najeriya fa akwai damuwa saboda yadda labarin sa ce ƴan matan kan sa sauran ɗaliban yankin kan tsinci kai cikin dimuwa musamman yadda bayanai ke nuna har yanzu fa babu wani labarin ranar dawowa tunda ko su kansu ƴan matan makarantar Chibok din da aka sace har yanzu fa akwai raguwa gashi kuma rahotanni sun ce waɗanda akan kama din nan fa kan tsinci kansu cikin mummunan rayuwa don haka ne nake ganin ya zama wajibi mahukunta su dauki matakin dakile waɗannan ɗalibai daga sacewa domin zahiri fa akan sace waɗannan ɗalibai ne don yin garkuwa kenan kaga dakile wannan ta'addanci wajibi ne kuma cikin gaggawa don ta haka ne za a iya ceto ilimin mata daga durkushewa wanda sakacin sakakan yin hakan ma ka iya jawo sanadin da ilimin matan zai kai ga mutuwa nace dan iya ni dai wasu daga cikin irin hikimomin da na hararo waɗanda za su iya taimakawa wajen magance tsananin tsamin tsaro sun hada da baiwa jami'an tsaron kasar nan cikakken horo sannan ita kuma gwamnati dole ne ta tsaurara matakan tsaro musamman ma dai a makarantun mata da kuma duk wani wurin taro sannan a tsananta bincike a kofofin shiga makarantun kwana na mata dan cafke duk wani gyauro da ka iya kawo barazanar tsaro idan ta dauro su kuma dalibai matan da ke makarantun kwana to a hana su yawan fita kwararo wannan shine zai taimaka wajen dakile hare-haren ƴan ta'addan da kan sace dalibai mata baro kuma zai ma taimaka wajen magance hare-haren haurowar tsananin tsamin tsaron da ƴan ƙasa za su samu roman demokradiya daro
to dan yake kenan kin san bai hakura ba da darasin da muka yi jiya na magana cewa sai an samu an ba da tsaro a makarantun mu to shine ba da tashi gudunmuwar muna godiya dan iya da kai da wakilin ko kuma Aminu naka Isa Lawal na Ikara to yanzu kuma sai mu je ga tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi don magance matsalar saye da sayarwa ko kuma sace kananan yara a kasashen mu
to sakon farko ya fito daga Sani mai langelange yalwa ya wuri yace hanyoyin dai sun hada da ganin kowa ya kula da dan sa a barbarin yara su kadai zuwa wani wuri ba tare da rakiyar babba ba sannan kuma duk makwabcin da yaga ana shiga da yara a gida kusa da shi to lalle ya kokarin gano abin da ke faruwa haka kuma idan aka ga sabon zuwa unguwa yana yawan yi wa yara kyauta har na wuce wuri to shi ma a saka ido a kansa
to sai kuma Musa Hadarin Asuba da magaran tare da Haris A Adam Goran Maji suka ce yau da gobe sai Allah to mu a ganin mu mafita kawai ita ce tawakkali da abin da Allah ya baka na rayuwar yau da kullum wannan shine mafita ku tashi lafiya
to sai Haris A Goran Majan ya aika da nashi sakon daban yace to assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan abu yana cike da sargakiya amma fatan mu dai shugabanni za su karasa azama wajen tabbatuwar zaman lafiya idan har aka samu kwanciyar hankali to ina mai tabbatar muku da cewa za a iya kawo ƙarshen wannan matsala cikin sauki a tashi lafiya Haris A Goran Maji
to mun gode sai kuma Comrade Mansur Baba Wura na fada yace assalamu alaikum filin yau da gobe ta hanyar baiwa yara kyakkyawar kulawa daga iyayensu kana idan aka kama irin waɗannan mutane masu sace yara da kuma sayar da su gwamnati ta dauki matakin hukunci akan kowannen su kana a samarwa matasa ayyukan yi wannan shine sakon shi
to sai Ashir Lawal na goma ruwan baure yace hakikanin gaskiya akwai bukatar iyaye su dauki kokarin mataki game da yaran su musamman a wannan zamani da marasa imani da kudin abun duniya suka mamaye duniya ga kuma siyasa tana kara karatowa kasancewar da dama daga cikin wato akwai mutane da dama za su iya aikata komai domin samun biyan bukatar su sai dai lahirar maza ta yi kura
wato ko mu ce ba su damu da lahira ba
to Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakani na gari da mugu amin
to mun gode sosai sai kuma Ashiru Lawal Nagoma yace yau da gobe hakikanin gaskiya akwai bukatar iyaye su dauki kokarin mataki game da yaran su musamman a wannan zamani da marasa imani da kudayen abin duniya suka mamaye duniya ga kuma siyasa tana kara karatuwa kasancewar da dama daga cikin yan siyasa komai za su iya aikatawa domin samun biyan bukatun su sai dai lahirar maza ta yi kura to wannan ai shine wancan kusan iri
shine kuma aikowa kenan
wato tsallake shi ki karatu
to ga gali Siraja Faki yace eh to ta hanyar bawo yaran ilimi tare da sanin dukkanin shige da ficen su domin da yawa wasu yaran ana sace su ne biyo bayan sakacin iyaye na barin yaran sakaka suna ta gararan ba a gari
ai to sai kuma sakon gaba Muhammad Usman tunga makeri yace matakar muna da muradin magance wannan masifar na sace yara a cikin al'umma to dole ne kowanne daga cikin mu ya zama jami'in tsaro ga dukkanin motsin da yaji kuma kuwaye ko kuma kuwaye a cikin al'umma da fatan Allah ya tona asirin bata garin miyagu a cikin al'ummar amin
to ga Suleiman Ibrahim celebration yace assalamu alaikum yau da gobe ana wa ganin za iya magance matsalar saye da sayarwar kananan yara ne ta hanyar kula da kai kawon yaran mu da kuma hada su da yara masu wayo yayin tafiya makaranta ko zuwa wani wurin da fitar su ta zama tilas
to sai kuma daga karshe mai turare gwadabawa yace da farko mai goro da shi da mai goro gidan Karmani kowa ya suka hada suka aiko wannan zago to Allah zai rafa daidai yace kamata yayi mu inganta kasuwancin mu ta hanyar tsare gaskiya amana da kuma maganar sata yara kuma wannan haƙi ne na gwamnati ta inganta tsaro kawai kuma kuna da rawar da zaku taka na wurin tonawa in kun gani to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
game da batun mutumin da ake zargin ya sayi wasu yara guda uku a jihar Kaduna har ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar ta tafke shi ta maka a kotu mun sami labarin cewa an mayar masa da yaran da ake zargin ya saya
to dan bin kadin wannan zance wakilar mu Binta Ibrahim a Kaduna ta garzaya ta samu kuma commissioner mata ta jihar wato Hajiya Hafsat Muhammad Baba dan jin shin me ya faru ne akan wannan lamari
abin da ya faru ya zo yin sabunta takarda ne zai fitar su kikin ji inda muka kama su to dama suna hannun kuma sai wani lawyer shi sai kai shari'a a magistrate to sai magistrate din a karkashin Emmanuel Yusuf sai suka ce mu ba da yara sai muka ce ba za mu ba da yara ba sai lawyer mu na gwamnati sai dauka kara to shine da aka dauka kara kuma muna ganin cewa tunda wannan sha'ani ne na gwamnati kuma wannan ya sai yaran nan kuma ya riga ya fada ya sai yaran nan a rubuce ya riga ya rubuta ya sai namiji 1400 ya sai mata guda 2350 kin ga 1700 ga 1400 ba miliyan 1 da 1100 kenan ba a zariya to sai ya kasance da aka je babbar kotu wata high court kenan ita mai shari'a Hannatu Balogun abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce a dauki waɗannan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai waɗannan yaran to kuma wannan mutumi da ya sai yaran nan fa ba dan Najeriya bane dan Ghana ne to kin ga mu da muke yaki da safarar yara a duk duniya ma ana yaki da safarar yara sannan kwanan nan bayan tsawon shekaru wajen kusan 18 aka saka mana hannu a dokan nan ta cin zarafin yara sai kasance cewa ta dawo ma da gwamnatin jihar Kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su a kotu wajen guda 6 to kin ga irin wannan ya sa gwamnatin jihar Kaduna gaskiya an maida mata al'amari baya sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke yi ba laifi bane a jihar Kaduna to duk da haka dai bamu kyale ba dan dole ne a matsayina na commissioner da kuma wanda aka dora mu haƙƙin wannan aiki je in sanar da shi mai girma gwamnati cewa ga abin da ake ciki a jihar Kaduna da kuma iyakacin kokarin da muke yi amma kuma kafuma bayan da muka samu to saboda haka yanzu abin da muke ciki mun dauka kara mun je appeal amma ya kamata a ce koda zamu je appeal din nan bai kamata a ce ta dauki yaran ta ci a maida musu ba saboda yanzu haka maganar da nake ba mu san matsayin yaran nan ba ya gudu ne bai gudu ba mai ake ciki Allahu a'lam gaskiya ba mu sani ba
to wani hujja ita kotu ta bayar don ba da yaran ga mutumin da aka ce su yayi
to ita mai shari'a Hannatu Balogun ta ce ta yadda da wannan shari'a da shi na karamin kotu Emmanuel ya yanke cewa a maida musu yara ba su da ba su dai faɗa mana wata hujja ba kawai dai sun ce mu maida waɗannan yara to kuma kin ga wannan aiki ne ai na gwamnati ba wai kaman a ce tsakanin Hafsat ne da su waɗannan mutane ba a tsakanin gwamnati ne na jihar Kaduna da shi wannan dan Ghana wanda ya sai waɗannan yara ita ma kanta ko kuma su kansu masu shari'a nan su guda biyu da Emmanuel Yusuf da ita Hannatu Balogo ai duk suna aiki ma gwamnati ne kuma kamata a matsayin su na lawyer mu muna gani duk da ni ba lawyer bace cewa ya kamata a ce an hada hannu an kare mutuncin jihar Kaduna an kare mutuncin ƴaƴan jihar Kaduna kuma an tabbatar cewa mai laifi an hukunta shi domin me na tambaye shi wannan dan Ghana nace shin a Ghana zaka iya yin haka yace dokar ƙasa ta Ghana bata bari yi haka ba to sai muke gani ta menene zai sa dokar ƙasar Najeriya ta ce an yi haka dan ba wata doka duk a duniya da za a ce yau mutumin da ya sai ƴaƴa yake safarar yara a ce an dauki yaran nan an mika mishi to amma kotu su suka san daidai ita mai shari'a Hannatu Balogo da shi Emmanuel Yusuf su suka san abin da yasa suka dauki wayannan yara suka maida
kin ce tun farko ya zo canza takardun zama dan kasa ko kuwa saka dan fita daga kasa
a'a dama tunda ya sai yaran ba su da takardu kin san dama kamar idan kaje kana takardu da wato idan kaje kana son ka dauki yaro wanda in kamar ko baka taba haihuwa ba kana son ka dauki yaro a gidan marayu ai akwai abin da ake cewa wanda na tsari na takardun da duk zaka ciccika har sai ka je kotu kotu ta baka umurni sannan ka zo ma'aikatan mata da walwalar jama'a su ne suke da hujja da kuma mandate da aka bamu na cewa mu ne ya kamata mu bada yaran nan bayan duk mun gama wani binciken mu mun tabbatar cewa gidan da za a tafi da yaran da kuma abin da kake samu da duk ko menene ma to shi bai yi ba tunda sayan yaran nan yayi ba gidan marayu je dauke su ba sayan su yayi a wani asibiti mai zaman kanshi a Zaria to da yazo kin ga dole tunda shi ba dan kasa bane yana son ya fita da su dole kin ga sai ya musu takarda cewa ga inda ya samu wannan yara to garin yin zuwa yayi takarda din cewa ya dauke su a gidan marayu shine muka kama shi muka ce to wani gidan marayu ne dan tunda ko wani gidan marayu ai suna da kaidojin su kuma in gidan marayu na gwamnati ne mu ma muna da kaidan mu na daukan yara da kuma irin certificate din da muke bayarwa takardar shaida cewa daga wannan gidan marayu ne ko da dadin dadewa ko bayan shekara na wani idan kazo zaka tabbatar cewa waɗannan takardu daidai suke kuma kotu ta san da waɗannan yaran kuma ta san cewa an bayar to wajen wannan neman wannan takardu to shine muka kama shi yace mana sayan waɗannan yaran yayin shi yasa muka kwace waɗannan yaran don bai kamata a ce yau mun bari ana safarar yara a jihar Kaduna ba
to bayan kun ce kun binciki asibitin wato kun san cewa a asibiti ne zaman kanshi ne ya sayi wannan waɗannan yara har guda uku wanda mataki gwamnati ta dauka akan shi ne asibitin da asibitin kanshi
to abinda matakin da gwamnati dauka shine tunda aka ji wannan shi mai girma gwamna ya ce aje duka wasu asibitoci masu zaman kansu a jihar Kaduna a tabbatar cewa an yi musu kididdiga kamar yanda ya ba mu izini mu yi kididdiga akan duk wasu gidan marayu da suke jihar Kaduna saboda mun dubura cewa waɗansu gidan marayu masu da su ake amfani ana saya ana sayar da yara to saboda haka mu mai riga mun yi wannan kididdiga kuma shi kanshi dan uwana a commissioner na lafiya shi ma yana nan yana irin wannan kididdigan ya tabbatar an tsaftace dukkan mu tabbatar kuma an tsaftace daga gidan marayu har irin wannan asibitoci masu irin wannan gurbatacciyar ayyuka da suke
ai yanzu a jaba ki ce da ni komai ba me ku wani mataki gwamnati dauka akan ita wannan asibiti da ta sayar da yaran
eh to ai kin ga kamar yanzu shi commissioner shine zai fada domin idan aka tsaftace kin gane aka yi wannan kididdiga to zai kasance cewa in aka bada rahoto ana da ikon ko a rufe wannan asibiti amma su waɗanda suka sayar da wannan yaran masu wannan asibitin suna kotu
suna tsare ko ku suna kotu
a'a ana kotu tare da su
to yanzu kuma bari mu koma wajen Binta wakiliyar mu muji ko ta je kotun da aka yi hukunci
to kullu jiyan da ta kara tsakanin ni da commissioner mata da walwalar jama'a a Kaduna
yanzu Binta to tunda kin tattauna da ita Hafsat Babaka abinda ta faɗa akan wannan magana ta ambaci cewa shari'a ta ba wancan mutumin sannan kuma kamar an bashi yaran ne ya tafi da su to kin nemi alƙalin da ta yi wannan hukuncin
eh to nayi bakin kokari na zuwa court of high court na nan Kaduna high court 7 domin ji ta bakin ita wanda ta yanke na hukunci wato Justice Hannatu Balogo amma iya bakin kokari na da inganta ma ya ci tura domin ita sakatare ta ta bayar da mun cewa ba ta tattauna da yan jarida sai na ba da suna da inda na fito da cewa Allah ka ga mata muna son mu ji ta bakin ta ne sai ta fara aiko ita cewa gaskiya ba za ta samu damar magana da
bayan an kai mata din
bayan an kai mata sunan da inda na fito
to
To asibitin kuma fa asibitin da aka
sai da asibiti a ina faran nan da mako ne zuwa za mu jira ci gaba da binciken da muke yi kasancewan azariya ne kuma masu asibiti ne mai zaman kanshi kuma abu mamaki shine har yanzu dai asibitin nan na gudanar da aikin sa kaman ba abin da ya faru
eh amma naji kaman ita Hafsat ta ce yana asibitin ma yana gaban kotu
eh to hukumar asibitin suna kotu
amma asibitin na aiki
yanzu ko asibitin yana na azariya a gobe
eh to shi wancan da aka ba mai yara dai su kansu ba za ta yin zuga inda yake ba kenan
to in gida ya commissioner Hafsat Baba ta ce ba za a iya
tantance ina yake ba
inda yake ba shin yana kasar ko kuma ya riga ya tsere
ko ya ba
ya ta wanda ta riska
to shi kenan binta mun gode sosai da naki binciken akan wannan rahoton da muka samu sannan kuma in Allah ya so mako mai zuwa din zamu sake laluba mu ji ko an samu wannan asibiti in kuma ba a samu wanda zamu ga mutane yanda ake ciki
mun gode sosai sosai
to madalla na gode Hafsat da Hafsat
yawa madalla mun gode sosai da ita komishiya ta samu tattaunawa da wakiliyar mu su ma inda suka ce ba za su samu tattaunawa ba da fatan za su canza tunani in suka ne ma kuma za mu tattauna da su koya Hafsat
gaskiya dai kam
yawa saboda wai Bahaushe yace ciki da gaskiya kuma bai kamata ta huda shi ba eh to yanzu zamu je kai tsaye ga barista Aliyu Abdullahi Muji shin me ma doka ta tare da ni game da irin wannan yan sace-sacen yara da sauransu kamar ana sace a waki assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To barista barka da warhaka gani ga Hafsat.
To barkanku dai jama'an ku da Usman da Hafsat.
Yawa barka da shigowa.
Yawa. To barista ka ji dai magana da muka dauko na maganar sace yara ko fataucin su ko siyan su kamar yanda aka same wannan da ake zargin dan ganin ya zo ya siya a Najeriya da sauransu har kuma kotu aka je kotu ma aka sake maida masa yaran wanda su gwamnatin jihar Kaduna ta koka mun so mu ji ta bakin alƙalar da ta yanke hukuncin ita ma ta ce ba ta magana da yan jarida to zuwa mako mai zuwa kuma za a je mana zuwa asibitin da farko me doka ta tana da game da maganar kare yara ne daga maganar sace su ko a ce za a siya yara wani irin laifi ne wannan a doka kasa ne
to kamar yadda ka faɗa ba karamin laifi ba ne wato sata musamman satar mutum musamman ma yara akwai ƙa'idoji ko ce shari'o'i da yawa ka ga nan akwai shi nafsik law wato act ɗin da ya yi hukumar hana fatauci da mutane fatauci mutane akwai dokar da ta yi su akwai ya yi nikin ɗin shi wato ya mai da wannan satan mutane ko kuma yara criminal offense
wato babban
bayan haka akwai child right act wato wani doka ne na kare yara yawancin jihohin Najeriya sun kaddamar sun sa wannan dokoki wannan dokar wannan shari'a a cikin wato dokokin su na jihohi yawwa saboda haka shi ma ya hana duk wani wato abuse na
yara
har ma ya kai ga trafficking na a safi yara a kai su koma mama ta taru ma kai koma kana yaro yana hannunka ne irin riko na riko din nan ka dauki yaro ka kai shi ya dawo kaman baiwa ko irin masu aiki-aiki sun kasance yaran kanana duk wannan laifi ne a ƙarƙashin dokokin ƙasar Najeriya. Amma matsalar shi ne an biyu zuwa uku. Na ɗaya akwai waɗanda ba su san ba su da ilimin su gane imani ne ƴancinsu a ƙarƙashin waɗannan dokoki, saboda haka ba wayewar kai na su daga iyayen yara da kuma su yaran kansu ba su san wato ƴancinsu ba. Bayan haka su ko masu aika-aikan wasu masu aika-aikan ba su san su ma dokokin ƙasar nan ba, duk da dai ana cewa Baduri ya ke ignorance is not an excuse.
Wato ka nuna baka sani ba hujja bane.
Yawwa, bai baka dama ka karya doka ba. Amma duk da haka ya kamata su ma a ce sun sani. Na biyu kuma wurin wato hukumomin gwamnati da rasu tabbatar sun yi enforcing waɗannan shari'o'i waɗannan dokoki.
Wato su tabbatar an yi amfani da su.
An yi aiki da waɗannan shari'o'i da dokoki. Suma akwai karancin sanin waɗannan dokoki da kuma karancin enforcement. Wannan dokoki. Sannan na uku, idan aka zo gaban kullum manta sabo gaban kotu, ya kamata akwai wasu doko wasu laifuka da ya kamata a ce kotu alkali in yana zaune an rage ne wato nauyin a rage wa masu kawo kara wato lawyer gwamnati prosecutors
wato ba sai gabatar da kara
high degree of body wato
rage musu lodi
nauyin proving cases din to kusan Chicago yanzu kaman ya to a Chicago duk laifi yana da abin da ake kira element of fact. Wato sai ka kawo ka tubing of court
ka tabbatar cewa gashi nan ba tantama
babu wani tantama ba shakku cewa mutumin nan ya yi laifin da ya aika laifin. Amma mu muna tunani a irin waɗannan laifuka na satan yara da lalata yara da kaman fyaɗe fyaɗen yara da fyaɗe na mata a rage wannan nauyin da lauyoyin gwamnati za su kawo shaida da za su kawo kan a yanki kan a samu mutane da wannan laifuka. Saboda yanzu haka saboda high degree of body yana sa mutane ba a iya
convicting
su. Saboda haka saboda ba a iya yin wannan abu sai ka ga
kotun ya
ga gara rike su da laifi an ga gara
to kila abin da ya faru kenan
an ga gara kama su da laifi
kila abin da ya faru kenan a nan Kaduna kenan.
Yawwa su ne abubuwa uku da suke damu.
Yawwa to barista saboda lokaci tunda mun ji ka faɗa mana da ga yanda matakan laifukan suke da kuma inda kuke kallon inda matsalar take, tambayar ƙarshe da zan maka cikin kila minti ɗaya ko biyu ka bani kila abin da zai fito daga wurinka, ku ne lauyoyi kuma mafi yawanci yanzu wannan shi wanda aka kai ƙara shi ya je ya kai ƙara ya kuma ɗau lauya, na tabbatar lauya ne ya zo ruwa ya tsike ta kumfan baki sai da ya ga cewa an maida masa yara an sake shi a matsayin kila bai yi laifi ba ko wani abu kamacin haka. Shin kuma wata rawa kuke taka lauyoyi anya kuma ko ba ku dan damar lissafin ku kwaba ruwa kwabace ruwa
majiba
ba ku sa kwabace ruwa kuma lauyoyi kuwa
a dama ai bari ga maka da duk abin da za a ce maka yau za a wato kare doka ko za a saba wa shari'a sai ka samu akwai lauyoyi waɗanda za su kare waɗanda ya saba dokan nan kuma wannan ma shi ma ƴancin shi ne ya samu lawyer da zai kare shi saboda wani lokaci ba ka san irin dalilan da suka sa shi ne wanda aka kawo ƙarar shi ya aikata wannan
laifin ba.
Wasu za su iya kasance sun aikata laifin cikin hauka ko za ta cikin hankalinsu ko kuma bisa kuskure ko bisa accident. Saboda haka in aka ce ba za a kare shi mu lauyoyi muka ce ba za mu kare shi ba, saboda wani lokaci akwai mutane masu gaskiya a ciki kuma sun faɗa cikin hali ta samu kayi. Sannan na biyu ko ma da sanin shi ya aikata yana da ƴanci a
kare shi, to lauya ai dole yanzu nan zamu da yau zamu dakata eh nan ai lokaci
eh bada hukunci bada sentence
eh to ai bari saliu ai dole mu dakatar da kai anan saboda ba mu da lokaci sai dai wani lokacin kila mako mai zuwa mu sake lalubokacin da bamu gama da magana ban Allah ya so Hafsat to na zamu
to mun gode Barista
to yanzu kana bada da ita
Hafsat Bello dan mai
kira ne Brown da bada umarni da Dan wanda yayi bada ko in ce engineer mu ne Uni Usman Ahmad Kabara ne ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa Washington yau da gode shirin su ne o eh ba sai na ba Maryar Amurka yau ta tantance